This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan lasariya ta Asabar dinnan kan mitoci 22-25 a Niger a gidajen radio da dama irin su amfani da fara'a da sarauniya da dalo da niya a birnin Kwani a computer kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com.
Da Allah zai sa jama'an mu su gane da musulmi da kristan Abu zai same ka ka kira kuwar
jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wannan lokaci ne Ali Mustafa Sakwato ta da Usman Ahmed Kabara a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke birnin Washington DC. Muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke bari mu sha kanin labarai tukuna.
An hallaka ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya a wani harin da aka kai ta sama a kusa da Damascus, babban birnin ƙasar. Kakakin rundunar sojojin Iraki ya ce sojojin sun daɗa kutsawa cikin birnin Ramadi a fafatawar da suke na ƙoƙarin sake ƙwace ikon birnin daga ƙungiyar ISIS. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sun ta faɗa a yau cewa 'yar jaridar nan Faransiya Usula Gafiya ta bar ƙasar cikin gaggawa domin ana zarginta da goyon bayan ta'addanci.
To kanin kenan, bayan kun gama shan su baki ɗaya, za ku ji yadda musulmi da kristan Najeriya suka morewa zuwan maulidi da kirismeti a lokaci guda suka cuɗanya.
Da Allah zai sa jama'an mu su gane da musulmi da kristan Abu zai same ka ka kira kowa da kowa a haɗu don a ba juna shawara a hardin ƙwanzumunci, to da mun samu ladan junanmu.
Haka ne, sannan bayan wannan.
Ni da ina magana akan kowa, bari ina magana ni kaina a tahir bafara, wallahi tallahi billahi ba wani kuɗi a tsakana da Disamba da sauki, Allah kuma shi ya sani.
To kuma yau za ku sani, domin za ku ji tsohon gwamnan jihar Sokoto zai zo da bayani game da kamun da aka yi mishi da zarge-zargen da ake mishi masu alaka da shi Sambo da Suki da ma Bashir Yuguda da dai sauransu. Kuma muna da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duka sai bayan Usman ya gama ba ku labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. An hallaka ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya a wani harin da aka kai ta sama kusa da Damascus, babban birnin ƙasar. Dakarun ƙasar sun ce su ne da alhakin kai wannan hari ta sama a jiya Juma'a, wanda ya kashe Zaharan Alaush, wanda ya assasa sojojin yaƙin sa kan nan da aka fi sani da Army of Islam. Sannan harin ya hallaka har da wasu da dama daga shugabannin ƙungiyar, wata ƙungiyar sa ido a rikicin Siriya da kuma rajin kare 'yancin bil'adama da ke da matsuguni a Burtaniya, ta ce harin saman ya dira a shal kwatar mayaƙan na Army of Islam a garin Otaya da ke kusa da babban birnin na Siriya. Ya kuma kashe da dama daga shugabannin ƙungiyar, ciki har da shi Alaush, a cikin wanda haɗa da wasu dakarun ƙungiyar. Tuni dai har ƙungiyar ta maye gurbin Alaush da wani dakarin mai suna Esam Elbadawaini, wanda aka fi sani da Abu Hamam. Kakakin rundunar sojojin Iraki ya ce sojojin sun daɗa kutsawa cikin ƙasar, inda suke yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS a ƙoƙarinsu na ƙwatar garin Ramadi, inda shi ne inda 'yan ƙungiyar suka riƙe a matsayin birnin da suke iko da shi tun watanni 7 da suka wuce. Dakarun dai sun maida hankali ne akan ƙwace ginin gwamnati, wanda hakan ne zai ba su damar fin ƙarfin 'yan ta'addar, sannan ya ba wa rundunar dama da iko da garin, wanda shi ne babban birni a lardin Ambar. Sai dai an bibbinne nakiyoyi a kewayen gidan gwamnatin, wanda kakakin sojin ya ce sun yi amfani da hare-hare ta sama wajen tarwatsa waɗannan binnannun bama-bamai. Ya ƙara da cewa waɗannan bama-bamai sun so su yi illa amma sun ci ƙarfinsu, inda ya ce suna tsakaninsu da 'yan mitoci ne kaɗan. Amma kuma kakakin ya ƙirda ya faɗi adadin da yake ganin za su ɗauka na kwanakin ƙwace birnin, aƙalla dai an tabbatar da cewa sun kutsa kuma akwai masu ya tsatsaura ra'ayi a cikin garin aƙalla guda 100. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Mm-hmm.
Ma'aikatar harkokin wajen kasar sun ta fada a yau Asabar cewa yar jaridar Namba Faransiya Ursula Garcia ta bar kasar bisa zargin mara wa ta'addanci baya. Ursula dai ita ce wakilar mujallar La Ops magazine a kasar. China dai ta ce in har Garcia tana son ta ci gaba da zama a kasar to dole sai ta janye labarin da ta yi wanda ta ce ta buga a jaridar su da take wakilta wanda kuma ita ta ce a shirye take ta bar kasar da ta janye labarin. An dai buga labarin ne a watan da ya gabata labarin da ke cewa kasar ta sun ta yi amfani da damar harin da aka kai kasar Faransa kwanan nan a matsayin wata hujjar cewa wannan ne silar rikicin da aka samu a tsakanin su da musulmin Uyghur a arewa maso gabashin China wanda kasar ta ce ba ta ya bata sunanta kuma har ma jaridun kasar sun buga labarin da suka yi Allah wadai da wannan labari. Kasar Sabia ta kame mutane 79 a daya daga cikin manyan yunkurin kasar na yaki da cin hanci da rashawa kawo yanzu. Ministan harkokin cikin gidan kasar Stefanovich ya bayyana cewa a yau Asabar an yi kaman ciki har da ministan harkokin waje wanda aka hada tsohon ministan kasar wanda kuma ya hada da manyan jami'an gwamnatin. Akwai tsofaffin ma'aikata da suke aiki da kuma wanda suke ciki yanzu wanda a ciki har da wasu wanda suka rike mukamin magajin gari da ma wasu shugabannin kamfanonin kasuwanci. Ya dai bayyana haka ne amma ya ki bayyana sunan ministan inda kafar watsa labaran ita Sabia ta fada tsohon ministan kasuwanci ne mai suna Slobodan Milosevic. Ministan dai na cikin gida ya ce jami'ai na 'yan sanda suna ci gaba da fafutukar neman wasu mutane guda biyar a alaka da cin hanci da rashawa domin tsabtace gwamnatin ta Sabia. Mutane da dama ne suka bace ake kuma fargabar sun rasa rayukansu a wata zaizayar kasa da aka samu inda kasa ta zaftare kan jama'a har suka salwanta wanda wurin babban mahakar ma'adanai ne wanda ya hada da wasu fararen duwatsu da ake haka a kasar. Ana tsammanin mutane akalla 100 suka mutu. Masu aikin ceto sun fara binciken gano ma'aikatan da suka rasa ransu ko kuma suka jikka haka kuma wanda wannan wuri shine babbar cibiyar kasar ta hakar ma'adanan na duwatsu. Har yanzu dai jami'ai sun ce ba su da adadin waɗanda suka mutu ko kuma suka jikkata. Wata kungiya Global Witness ta taba bincika cewa ana almubazzaranci da kuɗin shigar da ake samu daga waɗannan ma'adani na dutse wanda suka ce kuɗin da aka samu a shekarar 2014 kadai ya kai dala Amurka miliyan 31 amma kasar ko kuma ɗan ƙasar ba su amfana ba.
To a gaishe ka wasu bansan da aiki kuka je da labaran duniya daga Washington. To madalla, to nan da 'yan mintoci kaɗan za ku ji abinda tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafara zai ce game da alakashi da sambar da suke. Amma tukuna bari mu gama da jin irin cuɗaya da ta gudana tsakanin musulmi da kiristoci jiya a Kaduna.
Yayin da bukukuwan Maulud da na Kirismeti suka kasance lokaci ɗaya a Kaduna, an kafa tarihi domin kuwa ɗaruruwan musulmai ne suka halarci gidan Pasto Yohana Buru na majami'ar wanzar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmi da Kirista da ke sabon tasha Kaduna domin taya shi murnar zagayowar ranar Kirismeti. Alhaji Aligbabo shine shugaban Yarbawa mazauna arewacin Najeriya.
Na farko zan nuna godiyata wajen yan jaridu, na biyu zan nuna godiyata wajen Pastor Yohana Buru wanda ya tara mu gaba daya da Kristoci da Musulmi da Pastoci da Limami wanda suka taru a nan yau. Allah ba mu saman lafiya da kwanciyar hankali.
Alhaji Ahmad Aliyu Idris cika sauran zazzau kuma hakimin unguwar Mu'azu Kaduna ya samu halartar taron.
Wannan rana da yake ranar Kirismeti ne kuma ga shi a matsayin shi na pasto ya ga ba wanda ya kamata ya gayyata sai mu musulmai da sarakuna gaba ɗaya muka kokari muka zo. Gaskiya abubuwan da yake gudana a wannan gida da kuma wannan taro da yake gudana abubuwa ne wanda ya nuna cewa abinda Najeriya take bukata kenan da duniya baki ɗaya a haɗa kai duk da addinin da kake ka je kai addini ka gudanar da addinin ka yanda ya kamata yadda addinin ya koya maka don ita ce kadai babu addinin da ke nuna cewa ai kar kai hulɗa da wani duka addinan namu musamman addinin musulunci da na kristanci duka addini ne wanda yake son a zauna lafiya a hada kai
al'umma da dama suka samu halattar wajen taron taya kristocin zagayowar ranar kristmeti ciki har da al'ummar jamhuriyar Niger mazauna garin Kaduna
tunana Galadima Maiculum mutumin Niger ne mazamni Kaduna cewa zan nuna farin ciki na da sunana na Galadima mai culumkin da sunan dukan 'yan Niger da waɗanda suke nan da waɗanda suke waje a sunan su ina ma duka kristocin duniyan nan da na Nigeria da na Niger barka da sallah muna taya su murna Allah ya bar mu tare
sunana ni Ujumar wanda ke kira masallaci yau na zo gidan Pastor Yohana don taya shi murna da zagayowar wannan rana wanda yake hada mu zumunci kuma da Allah zai sa jama'an mu su gane da musulmi da kristan abu zai same ka ka kira kowa da kowa a hadu don a ba juna shawara har dan kon zumunci to da mun samu ladan junan mu da mun samu ci gaba Hausawa na cewa zaman lafiya yafi zaman sarki gaba ɗaya ma ba dan sarkin ba to shi ya ce ne a zo a zauna zaman lafiya kuma a yi zumunci
shi ma Pastor Yohana Buru ya mika godiyarsa ga daukacin musulmi da kristan sucin da suka hadu a gidansa domin taya shi murnar bikin Kirsimeti
nagode wa ƴan wana musulmai da suka zo tare na kowane shekara na kira su don mu hada kanmu mu zauna lafiya nagode alshime da kowa gida lafiya Allah ya sa a gama boko inna na maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi jiya da na Isa alaihi wasallam yau gama shi lafiya Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya ba shi gabanin mu zuciya mulki na adalci ga dukan mu
baya ga wannan taro Pastor Yohana Buru da ƴan tawaggarsa sun ci gaba da ziyartar gidajen musulmi a yau Asabar domin ƙara danƙon zumunta tsakanin musulmi da kristoci a jihar Kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna Nigeria
To ga sheka Nasiru welcome na tsohon gwamnatin jihar Sokoto Tahir Bafara ya karba ne daga wajen Sambu da Suke da kuma Bashir Guda jama'a ku gyara zama ku ji hirar da Yusuf Arande na nan sashen Hausa murya Amurka yi mana da shi tsohon gwamnan na jihar Sokoto kan abubuwan da ake zargin shi da aikatawa
na farko dai ina godiya da Allah da nufi sa muka na shi irin waɗannan abubuwa da canjin rayuwa ga dukkan musulmi suka zo gare shi kuma sun yi ban Allah Allah shi ne mai sakamako zuwa ga abin da ya same shi kuma na ban Allah
menene abin da ake tuhumarka dangane da wannan tsarewa da aka yi maka
kuma ni dai kamar da aka sani an gayyace ni ya fita ga cin tun ba nan kuma ni alƙalin cewa zan zo in samu in shikira su idan na dawo kuma na an shikira su na je aka tambaye ni ko gudu ya bani kuɗi na ce eh ya bani kuɗi ne mun dai kuma na ba ga wani libba na kuɗi suna waɗanda aka ba a raba masa dan kuɗin kantin ɗin siyasa ne to wannan shine kai na sanin rubuta bayan wannan ba wani abu da aka tambaye ni aka tsare ni kusan sati biyu ko sati uku wannan na san abubuwa ne kamar da na gaya maka farko daga Allah suke irin wannan abubuwa ni kai ma ina na goye bayan a yaƙin cin hanci a ƙasar mu Najeriya ina goyon bayan wannan abubuwan da ake na goye bayan General Buhari a tsaya in za a yi adalci abinci ko wata kayan duke jama'a a ji a yi mashi abin da ya kamata amma na abin da nika bibita in dai babu adalci to akwai haɗari ga abin da mutum ke yi ni da ina magana akan kowa ba ina magana ni kaina Tahir Bafara ban iya ce an kare kowa abin da wani ya danta amma ni abin da nayi na san ko da wani ya zarge ni Allah nake neman shi shi wanke ni da abin da ka zarge ni gare shi in kuma na yi shi Allah zai tuna min asiri abin nan da nake kowa ya gani kuma kowa ya ji
to akwai rade-raden cewa akwai kudade da ka karba a hannun Sambu da Suke menene gaskiya wannan magana tabbas ka karba wayannan kudade daga hannun shi ko kuwa
ai yanzu magana ko na an sa ko ba an sa ba kai da kota sai tunda an je kotu in na an sa jama'a za su gani in ba an sa ba jama'a za su gani ni zai hada da wasu kudi wanda samu sai zai ban kudi ni da su mutane sun mance ni kai na na taba gwamna har na bar dukiya an ban dukiya jama'a kuma ni batta wajen biliyan 10 tun biliyan na biliyan da ina sai da na ci saboda haka amma tun da yanzu abin da ake zargi ai tun alhamdulillah tun da an je kotu sun san ba ban kudi za a ji in sama ba ban kudi ba za a ji
ga 'yan Najeriya suna so su sani daga bakinka ba maganar sai an je kotu ba suna son su sani cewar ka karɓo wayannan kuɗi da ake zargi ko ko babu wannan magana ba gaskiya bane
wallahi tallahi billahi ba wani kuɗi a tsakanin da Sambu da Suke Allah kuma shi ya sani kuma kamar da nake Allah shi in nayi in na koyi mu kuwa ban koyi mu Allah amma kuma Allah ya sani kuma na bari Allah shi zai wanke ni in ina dauda ka tabbata in ban dauda kuma zai wanke ni insha Allah
to baya ga wannan akwai magana cewar akwai wa'ansu naira biliyan 4 da miliyan 600 da aka baka wanda ake cewar an baka dan a raba ma malamai su yi addu'a jami'a ku ta kai ga nasara shi ma wannan zargi ne ba wai gaskiya bane kenan
ai kamar yace muka abubuwa ne wanda sun anka je kotu wanda zargin zai je faɗi yadda abubuwan suke dan kuma ina da makari ko kuma wanda ake zargi ya kare kan shi sai ya kare amma yanzu ba ku yi nisa in wata magana ga wadda magana da kotu
ka ce ka akwai kudade da ka karba a hannun yi guda so su wannan zaka iya kai mana bayani menene waɗannan kudade suka kunsa da har ya kai ga ya baka waɗannan kudade
ai kudin campaign ne miliyan 100 kuma da aka bani na hada wanda nan ba kuma shi kuma ga waɗanda yadda ba wani abu bane wanda aka ce ko wani ya ci abu ne na kudi ne aka ce na siyasa kuma da aka bani na hada ga wani ba saboda haka kuma shi ma ba ci ya ci ba ya raba mu mutane kuma ba da hannu ya ba su ba akan account an aika ma kowa saboda ba wani abu bane na boyo wanda ake son a yi magana akai
to yanzu za a iya ganin duk waɗannan waɗanda aka ba mu waɗannan kudaden suna nan a raye kuma suna nan a Najeriya
ba wanda ya mutu kuma account din da an kasa kowa kowa ranan kuma wanda an sa kuma sai an shi
in ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da fa maka adalcin nan a bayyane yake je malaman su bude maka
a Tahiru Talatu Bafara tsohon gwamnatin jihar Sokoto kenan muka saurare shi suna tattauna da Yusuf Arande kan zarge-zargen da ake mashi na almundahana to yanzu nan Washington DC safiya ce fa karfe 10:16 na safe ga kalmashi garba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah menene karin magana ina ta samu asali shin Bahaushe ne kawai ke yin ta me yasa ake yin ta shin karin magana za a iya kiranta a matsayin mace ko namiji menene tasiri ko alfanun yin ta Mai tambaya Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a. Za a kuma ji kashi na biyu na ansarar tambayar Safara Haƙilu kan ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Niger. To bari mu fara da kashi na biyu na ansarar tambayar Malama Safara Haƙilu wadda ke son sanin ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Niger. Idan malamar na saurare Ga shehin malami kan tarihi Professor Jibu Hammani na Jami'ar Yamai Jamhuriyar Niger zai ci gaba da baki ansa.
To Professor, kamar yanzu ita wannan sarauniya da aka taba yi a Niger wadda kace ta kasar Arewa kenan Dogon Dutse go. Shin menene abin da za a iya cewa ta gwada a matsayin jarumta a zamanin ta?
A'a, ba a ce zamanin ta dan sarakuna ne. Sarakuna wannan diba yakin da ake fadi da tayi ita Saroniya da Turawa da suka shigo yakin da tayi a cikin ƙarshen ƙarni na 19 ne ka gani ko ƙarshen ƙarni kenan an yi shekara ɗaruruwa kamin tana suna sarauta kamin wannan abu ya faru ka gani kenan kuma lokacin da aka yi wannan yaki ai ba ita ce ke da sarauta ba ana kiranta sarauniya amma ƙarfin ta ya koma wajen tsafi amma sarkin ƙasar sarkin ce na arawa ne sarkin arewa shine sarki lokacin da suka zo to amma duk da haka nan sarki shi bai yaki ba kauce mu da saruwe ya ta yi wani wuri ba dan ya san ƙarhin su suna da bindigogi su kuma baya da to amma ita da dan gungun mutane na tare da ita sai ta shirye yaki ita ce ta yi yaki da Turawa tabbas taba abuna da kersai da dubara masu kusame ta saboda bambarawan da ke abunan da ke tare da su an ce musu za ta maida su dubbirai wanda ta gani ya kuma biri to suna tsoronta kwarai to lokacin sai da suka abin da yasa sai suka shiga cikin wani gumbi, da sun shiga cikin wani gumbi sai Nasarun suka ga bambara na tsoro kwarai, ba su iya shiga, sai suka samu wata dubara, sai suka samu gumbin wuta inda wancan suka boye. To ita Saroniya Mangu, ita a kasar arewa ita ce ta yi yaki. To ka gani kila ma ya kamata ma lokacin na a maida masa sarauta ta, tunda shi sarkin arewa bai yaki ba, ita ce ta yaki.
To akwai wata alaka ne tsakanin ita sarauniyar ta kasar arewa da kuma waccan sarauniya ta Daura?
A lokacin nan ai ba a zancen sarauniya Daura. Abinda sarakunan Daura na mata tun lokacin Bagauda, lokacin da Bagauda ke Kano, a lokacin nan ma ai sarauta ta kunce musu. Kenan yau da shekara dubu biyu, no, shekara dubu yau da shekara dubu, dan saboda shi Bagauda cikin ƙarni na goma ne. To yau da shekara dubu ka san abin nan, sarauta ta tafi da hannunsu. Kenan babu alaka. Sai dai kwanan baya an tado wannan zancen, dan saboda lalle abin mai ban mamaki shi ne cewa su sun ce asalinsu daga Daura suke, kuma duk cikin ƙasar da ake Hausa su nan kaɗai ne ake da sarauniya mai iko, mai suna sarauniya mai iko kuma na sarauta nan ne kawai.
Su mutanen
abin nan cikin guba nan ne kawai aka samu. Ko ina ka duba cikin Hausa baka gani, kana samun wata zarun ma wata, amma sarauta daga Daura sai arewa. Kwanan baya sarakunan Daura, wani ko sarkin Daura ne ina tsammani lokacin nan bayan nan ne ya zo nan, kenan lalle ‘yan uwan mutanen Daura ne su gubawa. In ka duba matsagensu ma ya kusa abin nan, don saboda ni ina tsammanin abin nan Arawa ma sun ɗauki tsagensu ma daga gubawa ne, da gubawa da Aradu ɗaya ne, ɗan mace ne da namiji.
A taƙaice dai ita wannan sarauniya ita kaɗai ce sarauniyar da aka taɓa yi a tarihin Nijar.
Ita kaɗai ce ga sanina wadda aka taɓa yi a tarihin Nijar sarauniya, a fa’inci ma’anar sarauniya, ma’anar sarki shi ne mutum wanda ke da jama’a bayan shi cikin ƙasa sananniya, wanda kowa ya tabbata shi ne shugaba, wanda kuma iya ba da umarni tilas a biya, don umarnin shi doka ce. To dan ne shi ne sarki.
Sai kuma ansar tambayar Malam Haruna Muhammad game da karin magana. Idan malamin na saurari, to ga ƙwararre kan harsunan sadarwa Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, Najeriya zai baka ansa.
Baba Hausa ne kaɗai ke karin magana, ba kusan kowace ƙabila ta duniya tana karin magana, daga Turawa har baƙaƙen fata har mutanen Asiya, kowa na yin karin magana. Abin da yasa ake yin karin magana, saboda ita ce falsafa ta mutane. A inda babu wani rubutaccen tarihin jama'a, to karin magana su shine tarihin su, shine yake nuna rayuwarsu, yake nuna yadda suke tafiyar da rayuwarsu. Misali Girkawa ai suna da rubutaccen tarihin rayuwarsu, kuma suna da falsafa rubutacciya yadda muka gada kaka da kakanni. To kaga akasari wannan su basu dogara akan karin magana, saboda a fitar da wani abu na rayuwarsu. Amma inda babu rubutu, ko kuma inda babu wani agananan rubutu game da wata al'umma, karin magana ita ce hanyar da aka fi sani na wajen tabbatar da isar da sako a wannan al'umma, da kuma yadda falsafa, wato tsarin rayuwa da tarihi da addini da fahimta na yau da kullum na wa'annan mutanen yake. Cikin karin magana su duk yake, wato abin da za a kirawo philosophy din su.
To yace ina ta samu asali, ko ina ya samu asali?
Ba wanda zai ce da kai ga inda karin magana ya samu asali, kowa ya gaya maka haka ƙarya yake. Saboda ai ba za ka iya cewa ga lokacin da mutane suka fara magana ba. Abin da kawai za ka iya cewa shi ne mutane a hankali suna kallon abubuwa na rayuwa na yau da kullum. To wannan abubuwan su ne suke da sarrafa su zama musu karin magana su. Misali kamar ka ce komai tsawon dare gari zai waye, ko ai komai nisan dare, komai tsawon dare, ko kuma komai nisan dare gari zai waye. To abu ne wanda yake ana yin amfani da irin wannan karin magana saboda a kwantar da hankalin mutum akan wayansu abubuwa da suke damunsa. Saboda haka ba wani da ce da kai ai rana kaza aka fara karin magana, ko kuma ga shekarar da aka fara karin magana. Kowane dan adam yana fito da karin magana bisa daidai da lokacin da ya samu kanshi da kuma irin abubuwan da ya fuskanta a wannan lokacin. Shi ne sai a fitar da wannan karin magana, wato gajerar jumla wacce za ta nuna halin da aka shiga, ko kuma ta adana halin da ake a da, ko kuma ta nuna wani basira na fahimta na mutane. Wanda yake idan da jama'a za su zauna su yi amfani da karin maganan nan, to za a yi amfani da su wurare da yawa wajen misali koyawa yara. Kamar mu lokacin da muke koyar da kimiyya, muna amfani da karin magana wajen nuna wa yara yadda Bahaushe ya fahimci kimiyya.
Yawa.
Kake komai tsawon nisan jifa kan da zai dawo.
Yawa Professor.
Kake komai na'am.
Ko da yake ka ansa yana cewa shin Bahaushe ne kawai ke yi?
Na sauran kabilu ma na duniya da suka yi, har Turawa ma da suna yi.
Sannan ya ce me yasa yake yin ta ko ake yin ta?
Kamar da na gaya maka ana yin ta ne saboda a nuna wani falsafa na rayuwa. Ko kuma a kwantar da mutum hankalinsa game da wayansu abubuwa da suka faruwa. Wani lokaci ma kawai ana yi ne ma dai dan nishadantarwa ko ban dariya haka. Kamar a ce af amma fa da wahala gurguwa da auren nesa. To irin wannan ana zamanin wato mutum da ce ba ta da kafa ba za ta iya dogon aure ba saboda tana nisa ba saboda tana son ta dawo gida. To amma kuma yanzu irin wannan karin maganar ma ya tashi daga aiki saboda ai ga mota, da ne ga babu mota a kasa ake tafiya.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Jibo Hammani na Jami'ar Yamaye Jamhuriyar Nijar da Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, waɗanda suka ba mu ansoshin, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Ibrahim ka ci bashi za mu jira ka in Allah ya kama makon gobe ka kawo mana sabon shiri. Bari mu maida kullum Usman ya ba ku labarin matakaici.
To sannun ku da aiki. An hallaka ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen Syria a wani harin da aka kai ta sama kusa da Damascus, babban birnin ƙasar. Dakarun ƙasar sun ce su ne da alhakin kai wannan hari na jiya Juma'a. Kakakin rundunar sojojin Iraki ya ce sojojin sun daɗa kutsawa cikin tsakiyar birnin Ramadi a fafatawar da suke a ƙoƙarinsu na sake ƙwato ikon garin daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS bayan da suka rasa ikonsa a watanni 7 da suka wuce. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin ta ce a yau Asabar 'yar jaridar nan Faransiya Usula Gauthier ta bar ƙasar bisa zargin marawa ta'addanci baya. Usula dai ita ce wakiliyar wata mujalla da ake kira La Ops Magazine a ƙasar. Ƙasar Sabiya ta kame mutane 79 a ɗaya daga cikin manyan yunkurin ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa kawo yanzu. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Stefanovic shine ya bayyana haka a yau Asabar cewa kaman har da wani tsohon ministan ƙasar da wasu manyan jami'an gwamnati. Mutane da dama ne suka ɓace ake kuma fargabar sun rasa ransu bayan wata zaftarewar ƙasa da aka samu a wani babban yankin haƙar duwatsu na arewacin Myanmar, inda aƙalla mutane 100 suka mutu a makamantun wannan hatsari da ya taɓa faruwa a watan da ya gabata. Masu aikin ceto sun ce sun fara binciko mutanen da abin ya ritsa da su a zaizayar ƙasar, inda kuma abin ya faru a garin Habkant da ke jihar Kachin, inda kuma wannan cibiya na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da ake haƙar ma'adanan da suka haɗa da irin waɗannan duwatsu. Har yanzu dai jami'ai sun ce ba su da iyakar ko kuma adadin waɗanda suka rasa ransu ko kuma waɗanda suka jikkata. Wata ƙungiya da ake kira Global Witness ta taɓa tabbatar da cewa ana almubazzaranci da kuɗin shigar irin wannan ma'adani.
To a gaishe ka Mala Usmanu. To jama'a, abin da ya sauƙaƙe nan za mu yi muku abin da Yarba ke cewa odabo. Sai da ƙarfe 9:30 na dare yau muna fatar da muku da wani sabon shiri wanda zai hada da shirin Ibrahim Kalmasi Garba na mutattauna. Yanzu kan madadin dukkan masu sha'awar mu da Amurka musamman shi Malam Usman da ya tani aikin da na gabatar muku da shirin nan, yanzu kuma Allah da mu dawo tare da shi an jima. da kuma mai bada umarni Caleb da injiniyoyin mu Halima Suran Safatani. Sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.